technique Calvin Fowler. Au revoir.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sun yin ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 5 ga watan Agustan shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muka tafi da su, ga Ibrahim da kanun labarai.
To Murtala, Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya yi Allah wadai da afkama hotel din da aka gudanar da masu neman mafaka a Burtaniya da aka yi jiya Lahadi. An dada shiga zaman a gabas ta tsakiya jiya Lahadi, yayin da Amurka ta tura jiragen ruwa na yaƙi. Sannan wani harin makami mai linzami da ƴan hudin Yemen suka kai ya rutsa da wani jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar kasar Liberia a tekun Bahar Al-Ahmar.
To bayan labaran duniya, za ku ji cewa ƴan Najeriya na ci gaba da maida martani kan jawabin shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu kan zanga-zangar kuncin rayuwa da ke gudana a kasar.
Kudirin da matasa suka taso da shi ba abin da ya tofa guda ɗaya daga ciki, abubuwan da ba tambaye shi ba shi yake faɗa.
Magana da shaura don yin cikin abubuwan da mutane suka tambaya, babu wani abin da aka za ka sa yin magana a kai.
A dai bangaren kuma, wasu ƴan Najeriya sun sha alwashin ci gaba da zanga-zanga kan halin matsin rayuwa bayan da suka ce jawabin shugaban kasar bai ma duba matsalolin da suka ayyana ba.
Kwana goma sai mun tirsasa Bola Ahmed Tinubu ya jari talabin nan da ya janye, kada wani ya yi amfani da ikonsa ya canza musguna wani membanmu don ba za mu kyale ba.
To muna nan kuma tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin duka waɗannan, bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya yi Allah wadai da afkama hotel din da aka tsunar da masu neman mafaka a Burtaniya da aka yi jiya Lahadi, al'amarin da ya kai ga raunata ƴan sanda a kalla goma, inda ɗaya daga cikin su make cikin mawuyacin hali. Yana mai bayyana al'amarin da halin daba na masu ra'ayin riƙau, yayin da ake ta samun barkewar tashi-tashin hankula a fadin kasar, biyo bayan daba wuka da aka yi ma wasu masu wato ɗaliban koyon rawa, al'amarin da ya yi sanadin mutuwar ƴan mata uku baya ga wasu da suka ji raunuka. A wani bayani da ya yi daga Downing Street da yammacin jiya Lahadi, Prime Minister ya kudiri aniyar ganin wato hukumomin kasar sun a ta bakin sa yi duk abin da suke iyawa wajen ganin an gurfanar da waɗanda wato waɗannan ƴan daban a kotu, kuma za a yi musu hukunci ba tare da ɓata lokaci ba, a cewar sa. Ina mai tabbatar muku cewa za ku yi nadaman abin da kuka yi, ku da kuka aikata kai tsaye da ma waɗanda suka yi amfani da yanar sadarwa wajen yaɗa wannan manufar kafin su shiga gudu su da kansu. Ya ƙara da cewa wannan ba zanga-zanga ba ce, wannan wani shiryayyen tashin hankali ne na ƴan daba, kuma bai da muhalli au a kan titunanmu au a kafar sadarwa. An dada shiga zaman tsardar a gabas ta tsakiya jiya Lahadi, yayin da Amurka ta tura jiragen ruwa na yaƙi don kare ƙasar Isra'ila muddin Iran ta kai mata hari, a daidai lokacin da ƙasashen yamma da dama ke gargaɗi ga ƴan ƙasashensu da su gaggauta barin ƙasar Lebanon, yayin da ƙungiyar mayaƙan Hezbollah ke ƙaddamar da jerin hare-haren makamai masu linzami kan Isra'ila. Kasar Faransa ta yi gargaɗi kan abin da ta kira yanayi mai matuƙar sarƙaƙiya, biyo bayan harin da Isra'ila ta kai birnin Beirut a makon jiya, wanda ya kashe babban kwamandan Hezbollah Fuad Shukr, sannan ƴan sa'o'i kuma daga bisani aka kashe shugaban fannin siyasa na ƙungiyar Hamas Ismail Haniyeh a birnin Tehran na kasar Iran, wanda tuni gwamnatin Iran ta zargi Isra'ila da aikatawa. Amurka, Faransa, Canada da Burtaniya duk sun gaya ma ƴan ƙasashen su da su fice daga Lebanon. Ita ma ƙasar Jordan mai makofartaka da Lebanon din ta yi hakan. Kamfanonin jiragen sama da dama au sun dakatar da jigila zuwa yankin au sun dan takaita. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya kammala wata ziyara ta ba sabon ba jiya wato Lahadi a Iran inda yayi tarar rashi dan a kawo ƙarshen yaduwar tashin hankali da wato a yankin da kuma buƙatar a yankin ya samu kasancewa cikin abin da ya kira zaman lafiya tsaro da kuma kwanciyar hankali. Ziyarar ta Safadi zuwa Iran ta biyo bayan famar tuntuɓa da Amurka da ƙawayenta ciki har da Faransa da Burtaniya da Italiya da Masar suka yi na adubulmasiyanci da kuma zummar kawar da yuwar daɗa sukurkucewa na al'amura biyo bayan kashe shugaban Hamas Ismail Haniye a birnin Tehran. A wata ganawa da Safadi, shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya ce kashe Haniye wani babban kuskure ne da gwamnatin Isra'ila mai ra'ayin Sihiyoniya ta tafka wanda labudda sai an maida mata martani a cewar rahoton gidan talabijin na gwamnatin Iran.
To an jima kadan Ibrahim zai sake dawowa da karashin labaran duniya, to amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanni. Da safiyar jiya Lahadi ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi jawabi ga 'yan kasar a yayin da aka shiga rana ta hudu ta zanga-zangar da matasa suka soma sanadiyar tsananin rayuwa a fadin kasar. Aka haka ne wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa ya jiyo mana ra'ayoyin wasu bangarori kan jawabin na shugaban kasa, inda ya fara da babban jami'in yaɗa labarai na fadar shugaban kasa Abdulaziz Abdulaziz.
Wannan matsala ta ko kuma wannan al'amari na tallafin mai abu ne wanda yake da sarƙaƙiya wanda kuma ya kamata kamar yadda ya bayani an ƙasa su fahimci halin da aka zo aka samu ƙasar nan a ciki. An zo an tarar da ƙasar nan lokacin da jihohi da yawa a Najeriya nan ba sa iya biyan albashi. Na tabbata mutane da yawa waɗanda suke ma'aikatan gwamnati da su saurari wannan magana za su shaida ne. Zancen mutane da suke ta magana a dawo da tallafin wannan wataƙila ba su da waɗannan bayanan ne. Kuma shugaban ƙasa ya nuna irin hanyoyi ko kuma wuraren da gwamnati take mai da waɗannan kuɗaɗe da ake ganin wato ba a biyan tallafin mai an mai da su wasu hanyoyi da za su iya taimakon mutane. Sannan kuma akwai tsare-tsare daban-daban waɗanda za su kai kuɗi ga hannun talaka da kuma samar da ayyukan yi. Kuma idan ma yanzu aka ce a dada tallafin mai da ba wai canjin za a gani kamar yadda watakila mutane suke tsammani ba. Su ma kansu maganar tallafi na wutar lantarki kusan magana iri ta ce gara ai maka amfani da kudin ka shine amfanin gwamnati tunanin shugaban kasa da mako masana waɗanda ma ba sa cikin gwamnati.
Mallam Abdulaziz kenan jami'a da labarai a fara gwamnatin tarayyar Najeriya. A waje ɗaya ambasada Ibrahim Musuli mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya kuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar nan ta ACF ya yi mun bayani akan abubuwan da yake fata daga shugaban Tinubu ya yi bayan wannan bayani da yawa al'ummar Najeriya.
Ne yana jin magana da shura don cikin abubuwan da mutane nan suka tambaya babu wani abin da aka zaka ci yi wani magana akai ba wanda magana akan rage kudin mai ko rage kudin wuta ko kuma rage girman gwamnati wanda yake kamana abu ya yi mata yawa da irin kudin da yake ciki. Na biyu kuma ne na gani ya kamata a ce an kira taro da ake kira National Council of State wanda ya haɗa da gwamnati da shugabannin ƙasa na da don akwai buƙatar a haɗa kai a tsaye da ake tafiya saboda kishin ƙasar don kar a bari ƙasar ta ji wani.
Ambasada Ibrahim Musuli kenan ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ACF a Najeriya tattaunawa da ne da shi a Abuja. Yanzu dai 'yan Najeriya sun sa ido su ga ko shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai ƙare wata tuntuɓa ko waɗansu bayanai ko ɗauko ɗansu matakai na share hawa 'yan Najeriya kai tsaye bisa ga la'akari da zanga-zanga da aka gudanar. Umar Faruk Musa mu da Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
To Murtala, wani harin makami mai linzami da 'yan hutun Yemen suka kai ya rutsa da wani jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar Liberia wanda ke tafiya a mashigar ruwan Aden a cewar hukumomi jiya Lahadi. wanda wannan ne karan farko da kungiyar ta kai wani hari tun bayan da Isra'ila ta kai mata wasu harhare ta sama. Yan hutun dai ba su yi bayanin dalilan wato dalilan lafawar da suka yi ta tsawon makonni biyu ba a harharen da suke kaiwa kan jiragen ruwa a bangaren tekun Bahar Al-Ahmar, wanda shi ma ya samu irin wannan sassaucin a harharen da aka fara kaima masa tun daga watan Nuwamba akan dalilai masu nasaba da yaƙin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza. To amma an dawo da harharen bayan kashe shugaban Hamas Ismail Haniyeh a Iran, babbar birnin wato babbar mai tallafa ma yan hutun, a daidai lokacin da ake dada fargabar yuwar yaki ya barke a fadin yankin. A fannin wasannin Olympic da ke gudana a kasar Faransa kuwa, Ezinne Kalu ta Najeriya ta ci maki 21 ta yadda Najeriya ta yi wani abin tarihi a gasar ta Olympic, inda ta zama kasar Afirka ta farko wadda club din wasanta wato walau na mata ko na maza ya kai quarter final a wasan kwallon kwando, bayan da ta make kasar Canada da ci 79-70 jiya Lahadi. Yan wasan Najeriya waɗanda suka je gasar da tarihin yin nasara sau biyu kawai, da ci 2-1 a shekara ta 2004 a gasar wato Athens, sai gashi sun dade ana ta bugawa da su a gasar ta Olympic yadda suka taba yi. Za su buga quarter final din ne da Amurka, wadda ke kokarin cin lambar zinari a karo ta wato na 8 a jere.
Ibrahim Almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kamar yadda muka ji a rahoton mu na farko, da alama jawabin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu bai samu gamsar da wasu masu zanga-zanga nuna rashin amincewa da halin tsananin rayuwa a fadin kasar ba, duk da cewa shugaban ya roke su da su dakatar da zanga-zangar haka. Wannan yasa jin kadan bayan jawabin nasa jiya, dubban matasa suka koma taruwa a birnin Lagos, cibiyar kasuwancin kasar, inda kuma suka ci gaba da zanga-zangar a rana ta hudu. Wakilin mu Babangida Jibril na dauke da karin bayani.
Kusa da kuma bisa ga dukkan alamu masu zanga-zanga da alamun da ba su ji wannan kira na shugaban kasan ba, musamman ma da nan Badar Lagos, inda daruruwan masu zanga-zangan ne suka sake fitowa a dandalin nan na samun yanci na Gani Fayemi dake unguwar Ojota, tare da ci gaba da kula da zanga-zangan su. Game da jawabin na shugaba Bola Ahmed Tinubu, masu zanga-zanga sun bayyana cewa tamkar ma shugaban kasan bai san ma abin da ake ciki ba ne.
A gaskiya ni a ra'ayina, ni Muhammad Murtala bai man dadi ba kuma na tabbatar ba zai yi Najeriya dadi ba masu san ci gaban kasar nan, saboda abu na farko duka kudirin da matasa suka taso da shi ba abin da ya tofa guda ɗaya daga ciki abubuwan da ba tambaye shi ba shi yake fara, amma wannan gaba daya ba wani abu da ya alfara, ga an yi asarar rayuka, ga dukiyar mutane, ga al'umma sun sha wahala, ga kuma yin mutane asarori, amma duk da haka shugaban kasar bai wani abin da ya kamata ba. Irin wannan makamancin ya fara a Kenya, da mun da shi ke tare kudin a Kenya, da ya faru da yake shi ya san me yake yi, shi shugaban kasar nasu a take ne yake kuriyar majalisu ya dare kudin albashin shi kasa.
A gaskiya shugaban kasa ya yi bayanan wanda ya kamata hankali ya kama. Na farko bata kayayyakin mu na gwamnati da na mutane ba alkhairi bane, kuma wannan zanga-zanga manga abinda take so ta haifar, wanda kowa shaida ne ga abubuwan da suka faru. Dama mun yi lokacin bata garza su yi shiga domin su kwace wannan zanga-zanga su mayar da ita tashin hankali. Haka wajibi ne na kira ga Najeriya su gaggauta dakatar da wannan zanga-zanga, sannan kuma su ci gaba da yin addu'o'i na zaman lafiya da karuwar arziki a kasar mu Najeriya.
President Bola Ahmed Tinubu appealed to Nigerians to
empower. Wannan mai zanga-zanga ya ce mun gode da wannan jawabi da shugaban kasa ya yi ga 'yan Najeriya, musamman ma dai mu masu zanga-zanga, amma abin dubawa shine shugaban bai tabo abin da muke ake kira gare shi da iba wato dauda tallafin man fetur da kuma sauran al'amura da ke haifar da tsadar rayuwa a ƙasa don haka za mu ci gaba da zama a nan wurin tare da kudurar da wannan zanga-zanga tunda dai na lumana ne abin jira gani shine matakin da jami'an tsaro ko gwamnati za ta dauka wajen ganin an kawo ƙarshen wannan zanga-zanga ganin har yanzu jawabin na shugaban ƙasa bai kwantar da hankulan masu zanga-zangan ba Babangida Jibril murai Amurka daga Lagos
to gaida Babangida Jibril bar kuma mu sake komawa Abuja inda wasu kungiyoyin matasa cike har da na kwadago suka sha alwashin dorewa da zanga-zanga har na tsawon kwanaki 10 da aka tsara tun da farko sakamakon rashin gamsuwa da jawabin shugaban kasar kan halin da ƴan ƙasa suke ciki masu zanga-zangar sun bayyana aniyar su ta sake mamaye babban dandalin taruka na Eagle Square dake dabda sakatariyar gwamnatin tarayya da majalisar dokoki da kotun koli da kuma farin shugaban kasa ta Aso Rock wakilin mu Nasiru Adamu Elhikaya na dauke da rahoton
zanga-zangar dai na bayyana azumin saki sababbin dandalin taruka na Igbo dake dabda sakatariyar tarayya majalisar dokoki kotun koli da fadar Aso Rock Komandan Nasir Kabir na kungiyar kwadago NLC dake jan ragamar wata kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ya ce basu gamsu da jawabin shugaba Tinubu da yake kiran dakatar da zanga-zangar ba
babu hudu babu jaraba kwana goma sai mun tursasa wala mu Tinubu da jari talabin nan da ya janye mun kuma jayin kalin jami'an tsaro nan zanga-zanga ta lumana ne kada wani ya kamfani da ikon sa ya canza mu guna wani member mu dan ba mu kyale ba
Sheikh Abdullahi Balalawo da ya jagoranci tawagar malamai wajen ganawa da shugaba Tinubu kan korafin matasan ya buƙaci su dakata haka
nan idan har sun yadda mu ne wakilan su ai ya kamata idan mun isar da wannan sako to al'umma kuma su ƙara hakuri duk da ina ƙara yabawa ko da yawa daga cikin al'umma sun yi biyayya kuma sun ji kuma sun hakura amma da ma baka iya samun gabaki daya a ce kowa da kowa yayi wannan har yanzu ba wannan hanya bace hanyar da za a iya daukan mataki domin neman gyara
Abdurrahman Buba Kwacham dake jagorantar kungiyar Raya Arewa maso gabas ya zayyana matasan da suka kutso zanga-zanga da barnatar da dukiyar al'umma da zama sashin matsalar ƙasa
ba yadda za a yi mutum shekara 20-30 yana tara dukiya yaran mutane su ga cikin kasuwa su kwashe musu dukiya ba su yi adalci ba wanda ya wannan kam to me bambancin sa da zalunci da yake ci an yi masa ba yadda wani bambanci da wannan gaskiya wasu jahohin mu Arewa sun ba mu kunya su dubi protest da aka yi a Plateau su dubi protest da aka yi a Adamawa su tsaya su duba ma protest ake yi din kudancin kasar nan kan sun yi ne in kuma suka yi menene suka gari zola gujen su don mun san wannan abu zai faru wallahi ba ta gari za su ga wannan ta kowani hanya
a nasu bangaren shugabar kungiyar mata na jamhuriyar Nijar mazauna Najeriya Dr. Aminatu Abdulkarim ta nisanta yan kungiyar da shiga zanga-zanga
ta fahimta mun da take faruwa a cikin kasa ta zanga-zanga muna gargadin ɗan uwan mu ɗan Nijar mu san da cewa mu baki muke ba mu da ƴanci na mu shiga cikin wannan zanga-zanga ko kuma wani tashin hankali in dai ba mu sa kanmu cikin zaman lafiya ba to ba za mu sa kanmu cikin tashin hankali ba
rundunar ƴan sanda ta musanta kashe mutum 13 da kungiyar Amnesty ta ɗora alhaki ki kan jami'an tsaro inda ta ce mutum 7 ne suka mutu zuwa yanzu a zanga-zangar ta sanadiyar bomb din Boko Haram harbi daga dan banga da takewa da mota da wani mai ganganci yayi daga jawabin shugaba Tinubu dai ba alama ta nisa ko ta kusa dake nuna dawo da tallafin man fetur dake kan gaba bukatun matasan Nasiru Adamu Elhikaya murar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasiru Adamu Elhikaya sashen Hausa ne na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke saurare kuma a kowane lokaci za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam a yau shirin zai fara duba wani korafi na neman shanun kiwo uku bayan kwana shekaru 47 ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Kumar A sabon shirin ciki da gaskiya zai duba batun yunkurin neman gado ne na shanu uku da malama Hafsata Ahmad dake yi a madadin ƴan uwanta. Hafsata dai a yanzu ke zauna a jihar Neja ta tunkari wannan shiri na ciki da gaskiya. Tana mai cewa bayan raso mahaifinsu sai mahaifiyarsa ta auro na bawan Allah inda shi kuma lokacin ya kauri zuwa mayan daga a karamar hukumar Sardauna dake tsaunin Mambila a jihar Taraba. Sabon mijin mahaifiyar tasu kamar yadda Hafsata ta bayyana ya tafi da shanin ya hada su waje guda ya damka su ga ɗansa mai suna Muhammad Lawal mai dabi. Bayan rasuwar sabon mijin na Hafsatu, ta ce sun nemi shanun su da ta tabbatar a tsawon shekaru 47 sun ƙara a wajen Lawal mai dabi. Amma ya yi kememe hana su da hakan ya kai ga ƙara har gyambo, amma ba a yi nasarar karɓo shanun ba. Wakilin Mustafa Nasir Batsari ya tattauna da Hafsatu.
Assalamu alaikum, da farko dai sunana Hafsatu Ahmadu. Barikin Sale. Ina da dukiya a hannu.
Barikin Sale nan me nake nan?
Barikin Sale mina.
Na'am.
Ina da dukiya wajen Muhammadu Lawai mai dade na Taraba. Amma shekara bana da yawa tunda Allah Ubangiji ya sa dai babanmu ya rasu muka zo da dukiyar mu a gidansu. To har na riga na aure.
Can Taraba din wani gari kenan?
Yana abun nan yana Mahadaga. Amma Mahadaga kuma yana ƙauyen Shirin ne. To da naje kibani na dawo. Sannan kuma wannan dukiyar tamu mun je da ita ne babanmu ya rasu, baban shi ya auri mamanmu. Muka je da dukiyarmu, da muka je da dukiyarmu na aure na bar dukiya da sauranta a hannun kanuwata tana biye da shanu. To shi kuma baban shi da ya tashi sai ya ce zai tashi ya sake gari. To ni kuma na riga na yi aure na an bani sai aka tahi da kanuwata.
Amma tambaye da nake so miki, ke aure ne kawo ki nan Niger daga can?
Ni dama ina mai ruwa dam ne. Yawa mai
kasina
ke kasina ke nan nan nayi aure, su kuma sai suka tada tashi ba nayi aure sai aka banni a garin. To ni kuma ban kara zuwa garin ba sai da mama ta ta rasu naje. To da naje ni ina kushin dai in je dai gaisuwa, da naje gaisuwa kuma kaga wanda yaje gaisuwa ba da halin ya tada tadin dukiya, saboda ina ganin ga kanuwa ta wurin. Sannan kuma wannan bawan Allah bai zato zai mana haka ba, saboda lokacin da ya tashi zai tashi a cikin dukiyarmu. Mamanmu ta ce a bata kuɗi ko kaɗanta sai ko da ta bar ma ta sannu da zuwa baki, ya ce ba zai bada ba.
Shi wanda kuke magana shanunku yana hannunsu, kamar ita mahaifiyarku ita ne ta aure shi kenan?
Ita ta auri baban, da ta auri baban shi sai muka je da dukiyarmu a gidan kana.
Baban shi ma ne ta aura ba
shi? Baban shi ta aura, muka je da dukiyarmu, ko da muka je da dukiyarmu kuma muke kiwon abunmu, ko ba gaskiya ba? To bayan tara su naje gaisuwa, da naje gaisuwa ba magana dukiya ba, saboda ban zaci za su yi mana haka ba. Abinda kuma yasa ban zata ba, sadda za su tashi mama ta tace a san mata cikin dukiyar nan ta sai yan tabalmi da in an ce mara ban kuma ta shinhida mu bako wanda yazo maka mara ba.
Don shi mahaifin nashi da ya auri mamanku yana ina?
Shi ya rasu.
Shi ma Allah ya mai rasu.
Allah ya mai wa'adi. Sannan kuma da ya rasu ma ban je gaisuwa ba, sai nace to bari in hada gaisuwa da roƙon iri in je kan dukiyar nan. To shikenan da na tashi naje gaisuwa ban nemi dukiya ba, naje gaisuwa mama ta muna koke koke, ai bazan yi magana dukiya ba tun daga kanuwata. Sannan kuma tun da aka hana maman mu diba kudin nan ta kashe, ai ina ganin an tattala mana ne, ban ji zahin abun ba. To sai inda naje gaisuwa na dawo, in koma yau in koma gobe Allah bai koma wata ba. Ni kuma abun da nake hange kaman ba za a cuce mu ba tun da an hana maman mu ma kashewa. Sannan kuma ga kanuwata wurin, ga kuma mijin kanuwata kuma ya san da dukiyar. To sai bayan ya rasu sai mijin kanuwata ya ce to yanzu ke Mariya ba za ki an san maku dukiyar ku ba, hannun Muhammadu Bello wai lawai mai dade. Sai ta ce to ni yanzu banda uwa banda uba a garin nan, kuma banda wa banda kane a garin nan, sai Allah sai ma'aikin Allah kuma sai kai, sai wa'inda aka haihe mu tare kuma dukiyar su daban tamu daban. Ko ba gaskiya ba? Ni yanzu wannan dukiya za mu yi mu hidda ita malam Sani, sai ce to bari mu raba ci da wannan bala'i, tunda dukiyar dai marayu bala'i ne. Bari in je in tambaye shi, saboda dan uwana ne shi, yana da na miji ni, ina na ya mace ne, abokan wasa muke, babu cuta tsakaninmu, bari in je in ce a baku dukiyar ku.
Na'am, kafin mu je gaba, dukiyar nan shanu ne koko tumaki ko?
Shanu ne guda uku da aka gama saidawa, dai dama cin mu da shan mu da sutura mu hidimar mu har da shi da uwar mu duk a cikin wannan dukiya muke ci. A lokacin da suka tashi za su ba garin sanuwa uku uwa, su ne aka tashi aka hada da nashi, shi baban su kenan ya saida, ya je ya hada ma Muhammadu Lawai dukiya. Sannan kuma dama kahin ya tashi ana diba ana saidawa, kuma ya riga ni barin nan garin, ya riga su barin nan garin, saboda an kai shi ne kan dukiyar.
To yanzu da kuka tambaye shi me yace mu?
Yanzu da muka je aka tambaye shi ma Alhaji Sani, da ya tambaye shi sai yace ba zai bada shanu ba, ya je diba na karhi ne, da yace na karhi ne, yace to shanun tunda kowa san da su dole ka bada su, sai je kare shi ma daga. Da ya kare shi suka yi magana.
Wurin yan sanda ko ku?
A'a, ku da wajen ku, ni ba alkali ne. Tunda ni ban je ba alkali ne. To da ta yi da ya kare shi, da aka ce zai diba ya kare shi, sai aka je aka rihe shi yan muntoshi. Shi wanda dukiya ke hannun shi. Shi wannan da ya zo neman dukiyar mu da aka rihe shi he da kwana biyu. To sai kanuwa ta ce Alhaji, mai dade dukiya gare shi ya hada dukiyar mu yanzu ba za mu iya kokowa da shi ba ka bari sai ya ce wannan dukiya hai na ance ta sai ya je kara shi a gembu kuma da ya kara shi gembu kuma sai ya je ba a rihe shi ba ma sai aka rihe shi Alhaji Sani nan ma ban san kwanakin da yayi ba nan ma aka kara aka yi belin shi to sai kanuwa ta tace to ita kanta gaji ƴaƴan miji su ce a rihe masu uba saboda ni kishiyoyi su ce a rihe masu miji saboda ni su a rihe masu uba na rasa inda zan sa kaina shi kuma mai dabe ya ce ba zai bada ba sai na ce to ta ya hakura dukiyar nan mu ban mace tunda dai banda wanda zata taimake ni akan wannan dukiya ta mu
shirin ciki da gaskiya yayi kokarin jin ta bakin Muhammad Lawal mai dabe amma bai same shi ba tukunna sai dai dan sa mai suna Idris wanda yace mahaifin ya shaida masa shanin sun lalace ko an rasa su lokacin da mahaifinsa wato kanin Idris kenan ke kaura zuwa Taraba
eh dama shanun da maman su ya je
eh gidanku gidan kakanku ba
gidan su
eh
gidan kakanmu
eh
to amma abun ni abun yanzu shekara nawa ta fara ma lokacin da kakanmu ya aure mamarta
yayi shekaru da dama
a resuwa mamanta ma ya wuce shekara 40 katan mayeta mamanta da ya kare tuma ya fi shekara 40
to
tun ka bamu zo duniya resuwa mamanta ba ya kai shekara ya wuce 40 ma kamar yanda aka bamu labari kana ji
eh ina ji
resuwa mamanta ya wuce an kan babanmu da yabunda ya fada mana kakanmu ya auri mamarka to da kakarmu ya auri mamanta to suna zanne a kazina ko a karkaran can to babanmu kuma ya tafi mandila ya bar su a can to amma a can din ni kam ban sani ba kaga ni lokaci ba ya ce ni yanzu ma ni shekaru na 30 da wani abu ne to shikenan a can lokacin an ce mamanta ya yi shari'a da waye-waye ya dawo da shanu to shanun din ya fata shanun kakanmu da nasu shi babanmu kai ya tafi ma nan shi ma labarin yake ji shanu duka lalacewa suka yi duka lalacewa suka yi lokacin da suka hauro nan ba su hauro da sani a kotiya suka dawo nan suka samu babanmu a nan.
Idris muna jinka muna ji.
To lokacin din go ga kakanmu ga karenta ga to su ma suna da dan uwa wanda suka hada mama amma da suka hada mama wanda ta tura maka namba nawa din wannan tana da dan uwa Marie tana wanda suka hada mama ɗaya akwai babaji akwai lalwi akwai bakari akwai juba dukan su suna nan to amma lokacin da maman su ya rufe ni ba a haife ni ba ka san ban san abin da ake
kai kai ma gashi yanzu ka kai shekara 35
zan kai to shikenan sai maman su ya rufe da maman su ya rasu suka zo suka yi taziya suka koma ba su je ko kala ba abin da aka fada dai
a wajen taziya ai bai dace a kawo maganan shanu ba ai sai ya yi gaisuwa a tafi kawai
to haka ne ko
sai ya yi gaisuwa a tafi sai daga baya sai ya tada magana
to yanzu ga tana da an wayin shanun su yana nan ina zan sa ne shanun ka in shanun ta tana nan ma
Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban shirin haka kuma shirin ciki da gaskiya na gayyatar Lawal mai dadi dan ba shi damar fadan nasa bangaren labarin inda shanin suka shiga sai aka zuce da mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu kan a madadin Mustafa Nasir Batsari da Nasir Adam Elhikaya da suke aiki dan ganin shirin ya zo gari ni sarkin Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
Tuwa gaida Sarfilu Hashim Gube. Mawa saurare kuma anan muka zo karshen wannan shirin saboda lokaci ba za mu sami dawo muku kawo muku wato labari a takaice ba. Sai dai can an jima da karfe 4 na la'asar insha Allah za mu sake dawowa tare da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da yace ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Murtala Faruk sanye nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.